Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 24 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don amfani da kwayoyin garkuwa da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus don jinyar masu cutar. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar, suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe.
Kanin labarin kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shugaban Ghana ya sake kaddamar da manufofin jam'iyya mai mulki NPP.
We have no reason to believe the NDC presidential candidates newly proclaimed conversion.
Amma bangaren adawa na watsi da zancen. Za a ji cewa a Najeriya ana ta kaddama kan sabuwar dokar rajistar wuraren ibada. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kananan ma'aikata sun fara yajin aiki.
Bukatar gwamnati lalle ta sa ido, amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati ya zama za ta iya kyada mutane su samu walwala.
Sannan kamar kowace ranar Litini, yau ma Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa lamfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadaran a farkon lokacin da suka kamu da cutar. An yi amfani da sinadaran wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka. Jim kaɗan kafin kalaman na Trump, hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta sanar da bada umarnin yin amfani da kwayoyin garkuwar jikin, amma ba a amince da su ba gaba ɗaya. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki huɗu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus, 'yan Democrat sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin dan takarar kararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. 'Yan Republican na shirin gudanar da nasu taron ta hanya daban, inda za su gana a yau Litinin a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina. Ana sa ran shugaba Donald Trump zai isa birnin Charlotte yau da rana, yayin da wakilai za su tsaida shi a matsayin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Daga gobe Talata zuwa Alhamis, yawancin abubuwan da za a yi a birnin Washington za a yi su. Trump na shirin gabatar da jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara a fadar White House a daren ƙarshe na wannan taron. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar, suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Kwamitin gudanarwa na 'yan adawar ya ce 'yan sanda a Minsk, babban birnin ƙasar, sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Delevsky a yau Litinin. hukumar 'yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman. Dabban mutane sun taru a babban birnin kasar a jiya Lahadi suna neman shugaba Lukashenko ya yi murabus saboda takaddama da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kashedan da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai. Masu zanga-zangar da yawa daga cikin su sanye da tufafi kuma dauke da tutocin da ke da launin yan adawa wato ja da fari sun yi ta fadin yanci da kuma ba za mu manta ba, ba za mu yafe ba a lokacin da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin Minsk. Ya zuwa yanzu dai babban kalubalen da Lukashenko ke fuskanta a mulkin sa na tsawon shekaru 26 shine zanga-zangar da ake yi.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda shugaba Nana Akufo-Addo na jam'iyyar NPP mai mulki ya sake ƙaddamar da manufofin jam'iyyar tare da watsi da tsohon shugaban ƙasa John Mahama, amma ɓangaren adawa kuma ke watsi da ikirarin na shugaba Addo, Ridwan Abbas Gareka.
Shugaba Akufo-Addo ya ce kada 'yan Ghana su kuskura su sake damƙa mulki hannun tsohon shugaba Mahama, wanda a zamanin mulkinsa ya jefa tsarin karatun ƙasar cikin hali na la haula wala quwwata, yadda har da yawa yara ke kasa cigaba da karatunsu a matsayin GHS saboda matsalar kuɗi. Mu ne muka kawo ƙarshen matsalan, don haka ba za mu yadda a koma gidan jiya ba.
We have no reason to believe the NDC presidential candidates newly proclaimed converse to
ba mu da dalili da zai samu yadda dan takara na NDC lalle ya canja shika ya yadda da tsarin mulkin JHS da ba yaran makaranta abinci kyauta da suke mulki sun nace kan bada ilimi in kyauta a hankali a hankali. Sa'an nan sai tsohon shugaban ya ce zai sake nazarin tsarin. Yanzu mun ji yana cewa tsarin ya zo kenan, ya samu gindin zama mai martaba nufaci wani wurin. Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia, wadda ya tabo tsarin manufatu wato kundin tsarin mulkin jam'iyya, ya bayyana cewar kasar ta shiga wani mummunan hali lokacin da NPP ta karɓi ragamar mulki, amma ta iya tazantar da kashi 85 na alkawari da ta yi wa ɗiyan Ghana ta maida tattalin arzikin kasar kan hanya.
Sashen
lissafin manifesto ɗin sun lissafta dukkan nasarori da sun ka samu cikin shekaru uku da rabi na mulkinsu a kowane sashi har sashi 17. Gabaki ɗaya muna da alkawura daban-daban guda 289, kuma mun rubuta kimanin nasarori 300 cikin shekaru uku da rabi. Don shi in ka karanta manifeston za ka ga cewa mun cika akalla kashi 80 na alkawuranmu. Imani Ghana kungiya ce da ke nazarin yadda ake mulki ta ce ba ta yadda NPP ta cancanci samun kashi 80 cikin 100 na cika alkawuran da ta yi a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar na shekara ta 2016 ba. Wani ƙwararren masanin bincike a Imani Ghana, Mr. Kina Madoho, ya ce wani bincike NPP mai zaman kansa ya ce jam'iyyar ta iya cika ƙasa da kashi 50 a cikin 100 ne kawai na alkawuranta.
Gabaki
ɗaya kundin tsarin jam'iyyar ci gaban tsohon tsarin mulkin ne, saboda NPP a matsayin gwamnati tun a shekara ta 2017 irin ayyuka da suka yi, mu a imani mun yi nazarce-nazarcensu mun ga cewar abin da gwamnati ta yi ƙasa da kashi 50 ne a cikin 100 na alkawuran da ta yi. Ridwan Allah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata fashewa akan wani bututun mai a Siriya ta yi sanadiyar daukewar wutar lantarki tsawon daren jiya. Kafar yada labaran kasar ta nuna hotunan wuta na ci a yau Litinin, abinda jami'ai suka ce an gani a kusa da Damascus, babban birnin kasar. Ministan man kasar ya ce da farko an ga alamun kamar tayu harin 'yan ta'adda ne ya haddasa fashewar. Kafar yada labaran sana'a ta ambaci ministan wutar lantarkin kasar yana cewa an fara maido da wuta a wasu lardunan kasar. Shugaban Afirka ta Kudu yayi bayani na kunyatarwa akan yadda rashawa ta yi katutu a jam'iyyar ANC ta kasar mai mulki. Cyril Ramaphosa a wata wasiƙa da ya rubuta jiya Lahadi 23 ga watan Agusta da aka turawa duk mambobin jam'iyyar ta ANC ya fara da caccakar batun cece ku can da ake yi akan bada kwangiloli don taimakawa kasar yaki da cutar coronavirus. Abin da ya kawo cece ku can shine akwai kamfanoni masu zaman kansu da wasu mutane ciki har da jami'an gwamnati da suka yi amfani da matsalar kayan asibiti da zamantakewar al'umma da kuma tattalin arziki don azurta kansu a cewar wasikar. Ba za a yafa wannan yaudarar ta miliyoyin 'yan Afirka ta Kudu ba da yanayin cutar COVID-19 ya shafa. Suna fuskantar yunwa a kullum da rashin ayyukan yi. A cikin wasikar Ramaphosa ya kuma rubuta cewa an gano miliyoyin kudin kasar da ya kamata a yi amfani da su wajen inganta fannin sufuri da samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa da ingantacciyar wutar lantarki da taimakawa manoma bakar fata da ke tasowa da kuma bunƙasa kasar baki daya da miyagu suka sace suka sanya a aljihunsu. Shugaba Ramaphosa ya ce kada jama'a su yi tunanin cewa jam'iyyar ANC wata hanya ce ta samun iko ko dukiya da fada a ji.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Wannan karan zawo nufi jamhuriyar Niger, inda kananan ma'aikata suka shiga yajin aiki. Sala Barma gare ka. Kash, masu sauraro, saboda wasu matsalolin da suka fi ƙarfinmu, ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba a halin yanzu sai a shirinmu na gaba. Da fatan za a gafarce mu. Sabuwar dokar rijistar wuraren ibada ta fara tayar da kura. Babangida Jibrin Gareka.
A cewar kungiyar da ake kira Sirab a Najeriya ta hannun lauyanta Femi Falana, dokar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba a hannu ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya, inda ya tanadi haƙƙi na 'yancin gudanar da addinai ba tare da tsangwama ba daga gwamnati. A don haka kungiyar ta Sirab ta buƙaci shugaban kasa da ya umarci babban darakta mai kula da hukumar rijistar kamfanoni ta kasa Barista Garba Abubakar da kuma ministan shari'ar Najeriya Barista Abubakar Malami da su dakatar da amfani da wannan doka. Kungiyar Kiristoci ta Najeriya dai na ɗaya daga cikin kungiyoyin addinai da suka tashi tsaye wajen adawa da wannan sabon doka. Pastor Yohana Buro, wani limamin Kirista ne a jihar Kaduna, wanda kuma ya bayyana mini ra'ayinsa game da wannan sabuwar doka.
Gaskiya magana guda ne. Menene maganar inganci in akwai irin wannan doka akan addini? Babu maganar inganci. Domin me yasa na faɗa haka? Wannan dokan ya saba dokokin Najeriya game da yancin yin addini. ba a ce kada gwamnati su karbi haraji ba, ba a ce kada a kula da sha'ani addini, amma wani gudumawa ne da gwamnati sun bayarwa addini a kasar nan da suna damu da abin da addini suke samu. Indai ire-irenmu ne ma, bari in dawo a kaina a matsayin malamin addini, indai ire-irenmu dai sai dai ko dai a zo a kwashe mu don mu ne ka a doke mu a matsayin harajin, domin wanda suke moran kudin waransu, waransu suna moran haƙƙi, suna cin haƙƙin waransu a kan sunan addini, suna abin zai dame su. To ire-irenmu sai dai ko kuwa mu rufe ikkilisiya mu bari, da yake mu ba mu karban albashi, baicin birshin karban albashi, mu ba mu da wani asusu da za mu ce akwai asusu na ikkilisiya.
Su ma dai a bangarensu shugabannin addinin musulunci sun bayyana cewa akwai buƙatar yin takatsantsan game da wannan doka, kamar da Dr. Bashir Yankuzo, limamin masallacin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna, ya shaida mini.
Saboda haka da buƙatar gwamnati lalle ta sa ido, amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati ya zama za ta iya kyada mutane su samu walwala, domin kasar da 'yan ƙasa suke jin basu da walwala da sakin mara su yi abin da yake karkashin doka, to za a iya samun matsaloli ƙwarai da gaske. Saboda haka shawara ta dai annan shi ne, to da buƙatan a samu kyakkyawan fahimta.
Yanzu dai a yanda kuke yawa game da wannan sabon doka da gwamnatin ta bullo da shi a kan guraren Ibadu, abin jira a gani shi ne ko gwamnatin za ta saurari kuke-kuken da ake gabatar mata domin ɗaukar matakin da ya dace a nan gaba. Jibirin murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura akan bibiya da muke yi akan irin halin da almajirai ke ciki a jihohin arewacin Najeriya. Tun daga bayyanar annobar coronavirus, almajirai da malamansu sun fuskanci kyara da cin zarafi a wasu jihohi, inda wasu ke kallon hakan a matsayin nuna wariya ga wasu 'yan ƙasa. Abokin aikinmu Isa Lawal Ikara ya yi muna nazari akan wannan matsalar.
Da hannun gwamnati ba, tare da ƙarfin mu da yanda muke san ha'o'inmu muke nema, sannan su kuma almajiran nan har karatun zamani a cikin wannan suna yin karatun islamiya, wasu kuma da muke ganin rauni sosai, to sai ake koya musu ɗinkin kaftani, ake koya musu ɗinkin hula, ake koya musu har sana'a, amma mu bamu yarda da ta kaskanci ba gaskiya, don bamu yarda da yankan farce ba, bamu yarda da shushaina ba, amma mun yarda ɗinki zaka iya, mun yarda zaka iya aikin kafinta, mun yarda zaka iya walda, sauran yara kuma za su tafi makarantun boko.
Kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalan al'umma a jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba dai ta ce babban buƙatar da ke akwai shine gane irin nauyin da ke kan iyayen yaran da ake bari suna ta galbaro akan hanyoyin wannan ƙasa.
Duk abin nan da muke magana na almajiranci din nan, ana ta famun maganar karatu, to amma shin ai sai da lafiya, sai da kuma nutsuwa sannan ake samu ai karatun nan? Ba a taɓa ni ban ji wani wanda ya fito ya ce yanda ake barin yaran nan suna neman abinci bai daidai ba, yanda ake barin yaran nan ba sa cikin tsafta, suna fama da kirci da kwarkwata da yagaggun kaya, ba ai daidai ba. Ban taɓa jin wani ya fito ya faɗi wannan maganar ba. Na biyu, a addinance iyaye dole su ne suke da haƙƙi, kuma su ne malaman farko na tarbiyyantar da 'ya'yansu, kuma su ne suke da haƙƙi da Allah ya ɗora musu na ciyarwa, shayarwa, tufatarwa. To ni ban ji cewa ana wa'azi shi ma akan maganar haƙƙin iyaye akan 'ya'yansu ba. To duk irin wannan ya kamata a ce in aka ɗauki maganar almajiranci ko maganar almajiri, to a duba shi ga baki ɗaya, tun daga kan yaran abin da ya danganci girman shi, rayuwar shi, sannan a duba karatun shi, a duba kuma menene makomarsa. domin mun haɗu da yara waɗanda ba zan iya lissafa maka ba a cikin irin yaran da muke kwashewa waɗanda ba su da lafiya mun kai su asibiti. Akwai yanzu haka maganar nan da nake maka, ai yanzu nan ina da yaron da har an kai shi Bauchi, dan Bauchi ne nace a dawo da shi domin ni saboda yana da ciwon hanta, yana da malaria, yana da typhoid. Sai naga cewa idan aka ce an kai shi kila iyayen ba za su samu kula da shi ba sosai. Sannan kuma sai muka tambayi malamin to tun da ya fara ciwon nan zaka ga cikin shi ya kumbura saboda ciwon hanta, menene ake bashi? Sai ce ararrabi ake bashi. To bai ma kai shi asibiti ba. To ina iya lissafa maka yara irin waɗannan waɗanda muka samu, wasu gembo ne ya ma kusa cinye kafar, wasu kirci ne. Akwai yaran da muka zo za mu yi aski, muka kasa yin askin na saboda irin ciwon da yake kansu. Su waɗannan yaran ba su da haƙƙi a matsayinsu na ƴan ƙasa su samu a kula da su, a duba lafiyarsu, a duba abincin da za su ci, a duba inda za su kwanta. Su ba su da haƙƙi.
Game da yunkurin gwamnatin jihar Kaduna na hada karatun boko da na allo ko alqur'ani a lokaci guda kuwa Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa ta yi.
Kaga mu abinda muke cewa shine, na farko yara masu kananan shekaru, dan zaka ga yaro shekara 4 shekara 5 an kawo shi almajiranci, amma mu muna ganin cewa idan yara suna gaban iyayensu da safe in suka je makaranta zamani da yamma in suka taso sai kuma su je su yi karatu na alqur'ani, wannan duk ba zai hana su karatu ba, tunda mu kanmu mun musulmai ne kuma ƴaƴan mu ma musulmai ne kuma dole hakkin mu ne mu ba musu da ilimi. Saboda haka kaga iyaye za su samu su kula da yaran su, kuma muna son mu cimma wannan manufa. Saboda ne, saboda kamar a nan jihar Kaduna ilimi kyauta ne ba ana biya bane, kuma akwai makarantu suna nan. Amma kuma kamar da kowa yake ta kukan cewa ai akwai makarantun Jonathan, akwai makarantun Jonathan, to ina tabbatar maka na zagaye waɗannan makarantu. Akwai makarantu Quranic School da ake faɗi, makaranta ta Qur'ani 192
a Kaduna,
a jihar Kaduna. Akwai makarantu da na kwana da wanda ba na kwana ba guda 35. To yanzu abinda muke ciki, muna cikin maganan kulawa da waɗannan almajirai da muke kwashewa muna kai su gidajen iyayensu, sannan kuma na Kaduna muna kulawa da su. Sai wani bawan Allah ya ce shi yana da ra'ayin ya taimaka. Saboda haka da ya ce yana da ra'ayin ya taimaka, sunan shi Alhaji Musa Bello. Muka ce to shikenan, mu dama muna neman wanda zai taimako. Sai muka zauna aka yi mitin tare da shi, muka haɗa tim da tim ɗin mu da tim ɗin shi, muka zaga waɗannan makarantu.
Da dai wasu daga cikin malaman tsangayu a jihar Kaduna suka shiga tsarin gwamnatin jihar Kaduna na ganin an zo da sabon salon ganin an gura da almajiranci a jihar Kaduna. Kamar da yadda shugaban kungiyar alarmomi malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna Gwani Suleiman Idris Mai Zube ya shaidawa muryar Amurka.
To alhamdulillah, mu dama abin da muke so kenan, mun dade muna kiraye akan dangane da abin da ya shafi shigar da ilimin zamani a makarantun tsangayu. Kuma alhamdulillah mun cimma nasara, tunda akwai shekarun baya akwai hukumomi wanda suke da alaka da mu, mun zauna da su kuma sun ba mu haɗin kai, sun goyi bayan mu akai hasali ma har an turo wasu malamai wanda suke zuwa suna karantar da daliban mu Alhamis da Juma abin da ya shafi karatun zamani na boko. Kuma alhamdulillah sakamakon haka yanzu haka muna da dalibai akalla sama 1720 wanda suke mataki daban-daban, kama da na primary, secondary, akwai wanda ma suna NCE. Kuma sakamakon irin wannan gudunmawar da aka samu daga gwamnati, mu mun san cewa duk dalibi na Qur'ani wanda ya fara, inda ka fara da Alqur'ani to babu wani abun da za a saka gaba don ka koye shi ba tare da ya zo maka da sauki ba. To kuma da mu muna kiran gwamnati akan haka, muna da shauki mu ga cewa tabbas an shigar da ilimin wannan zamani din, tunda mu kanmu bayan mu haddace Qur'anin mu rubuta shi maka shiga ilimin zamani din, yanzu muka kai matakin da muka kai akai.
Ma sauraro, baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu daura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wadda ta hada muna sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu. Yace Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama ne yabo da jinjina ga shugaba Recep Tayyip Erdogan na kasar Turkiya a bisa yunkurin sa na maida wani tsohon gidan tarihi masallaci hakika wannan mataki nashi yayi daidai. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijal. Suka ce zancen da gwamnatin jihar Borno yayi na cewa yan gudun hijira na shiga kungiyar Boko Haram bai zo mana da mamaki ba duba da irin yadda gwamnatin kasar mu ke mai yan gudun hijira rukon sakainar kashi don haka lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta dinga baiwa yan gudun hijira cikakken kulawa don kaucewa da na sani mara amfani domin wallahi mafi yawan yan bindigan nan ba komai ke sa su ta'addanci ba sai kuncin rayuwa sai sakon da ya fito daga Haruna Muhammad yace gwamnatoci kungiyoyi da sauran masu hannu da shuni a duk inda kuke da fatan za ku ƙara kaimi sosai wajen tallafawa yan gudun hijira da kayan inganta rayuwar su duba da ganin yadda suke buƙatar agaji a cikin gaggawa a sakon Ibrahim Musa wada Barikin Ladi jihar Filato yace salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin a yau na shigo wannan fili ne da yin tur da kuma Allah wade don game da hana wasu Fulani makiyaya da Hausawa komawa gidajensu na asali da gwamnatin jihar Taraba ta yi wallahi hakan samsam ba abin da ya dace bane don haka mun yi tur da Allah wade da matakan da gwamnatin jihar Taraba ta dauka daga nan sai sakon Comrade Buhari Yahaya Unguru yace assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya talakan Najeriya yana cikin halin aljannar waina sama zafi kasa zafi matsalar tsaro tsadar kayan masarufi gwamnati ta yi burus tamkar bata san me ke faruwa a kasar ba Allah ya kama na dauki ita kuma Maryam Comrade Abubakar a Rikme birnin Port Harcourt a sakonta cewa ta yi salam VOA Hausa gaskiya ban ji dadin amfani da kwayoyin hana daukar juna biyu da yan uwa na mata suke yi ba a jihar Jigawa dan yadda akwai wadanda suke neman haihuwa amma Allah bai ba su ba sakonmu na karshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace fatan alheri VOA Hausa kalamar minister lura da yankin Niger Delta a Nigeria Senator Godwill Akpanio akan hukumar NDDC da aka dora wa alhakin raya yankin a matsayin ATM da yan siyasa ke tatsar kudin da suke kashewa diri yayi kama da mutum Allah ya kyauta to jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku ku kuma ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun godiya muke yi
da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don ya amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a yan kasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa lumfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata daya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar A yau Litinin za a fara babban taron ƴan jam'iyyar Republican inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu yayin da shi kuma shugaban da kansa zai cicciki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere A makon da ya gabata saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus ɗan Democrat sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin ɗan takararsa ta yanar gizo a babban taron da suka yi. Hukumomi a Belarus sun kama manyan ƴan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Kwamitin gudanarwa na 'yan adawar ya ce 'yan sanda a Minsk babban birnin kasar sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Dilevsky a yau Litinin. Hukumar 'yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kamun. Dubban mutane sun taru a babban birnin a jiya Lahadi suna neman shugaba Lukashenko ya yi murabus saboda takaddamar da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kashedin da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana shirin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.